This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama saurari labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da asuba ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. A yayin da zababben shugaban Amurka ke shirye-shiryen kama aiki, akwai ingantaccen tsari da ke tafe na ganin an miƙa mulki daga gwamnati mai barin gado zuwa ga sabuwar gwamnati mai kamawa cikin ruwan sanyi. Kwamitin miƙa mulkin ya ce akwai kyakkyawan tsari da ke kai na ganin an miƙa mulki ga zababben shugaba Donald Trump cikin girma da arziki. Miƙa mulki cikin kwanciyar hankali, ingantacciyar al'ada cike da alƙawari, kuma muhimmin ɓangare na demokaraɗiyyar Amurka. A duk lokacin da aka kammala zaben shugaban ƙasa a Amurka, akan yi shirye-shirye da hada-hada iri daban-daban kafin a rantsar da sabon shugaba ko sabuwar shugaban ƙasa domin kama aiki. Ana iya ganin kwanaki 76 daga zaɓe zuwa bikin rantsarwa, wani dogon lokaci mai tsawo. To amma a zahiri, sauya gwamnati daga wata zuwa wata abu ne mai sauƙi, cewar Michael Shurkin, wanda ya yi aiki a kwamitin tsaron ƙasa, wanda a yanzu shi ne daraktan shirye-shirye a wani kamfanin bayar da shawarwari kan kasuwanci da muhimman tsare-tsare na 14 North Strategies. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya gana da jakadan Taiwan a taron haɗin kan tattalin arzikin ƙasashen Asiya na yankin Pacific, Allen Hsien, gabanin taron da za a yi a birnin Lima na ƙasar Peru. Tattaunawar ta mai da hankali ne ga haɗin kai a fannin tattalin arziki, kamar yadda Blinken ya haska a wata wallafa a kafar sadarwar zamani. Mun gana da Linsen a Lima, mun tattauna game da haɓaka hurɗa tattalin arzikinmu da juriyarmu ga samar da wani haɗaɗɗe kuma ingantaccen tsari mai ƙarfi da kwanciyar hankalin yankin Indo-Pacific, abinda Blinken ya wallafa kenan a shafin X. Cikakkiyar tattaunawar gefen taron da aka kwashe mintuna 20 ana yin ta, ba a bayyana ta ba a farkon jadawalin da aka fitar kan abubuwan da Blinken ɗin zai gudanar. Mataimakin sakataren harkokin wajen kan ƙasashen gabashin Asia da harkokin Pacific, Daniel Screensbring, wanda shi ma ya halarci taron, ya shaida wa manema labarai a wayar tarho cewa sun tattauna muhimman batutuwa da suka shafi haɗin kai ta fuskar tattalin arziki. A ranar Juma'a, wani babban jami'in Farisa, wato Iran, ya ce Tehran za ta tsayi tare da Lebanon a kowane hali, a yayin da Amurka da saura ke kai komo na ganin an cimma yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin ƙungiyar mayaƙan Hezbollah ta Lebanon. Babban mashawarci ga shugaban Iran, Ali Rajani, ya isa Beirut a jiya Juma'a, inda ya tattauna da Prime Minister dukkan ƙwarin Lebanon, Najib Mikati. Ya zanta da manema labarai a ƙarshen tattaunawar, inda ya ce Iran na goyon bayan al'ummar Lebanon da jami'anta. Ya ce Iran ba ta nufin haifar da cikas akan komai, illa dai ganin an samu maslaha akan al'amura. Ya kira Hezbollah da matsayin wayayyar gwagwarmaya, Lebanon kuma wayayyar ƙasa, kuma su kansu sun san abubuwan da ya kamata su yi. Larijani ya ce Iran na fatan ganin an samu ci gaba a lamarin nan ba da jimawa ba, yadda mutanen da aka tilastawa ficewa daga yankunan kudanci za su iya komawa gida. Ya ƙara da cewa Iran na mara baya ga Hezbollah a Lebanon da Hamas a Gaza. Tuni dai ƙasashen Amurka, Burtaniya da sauran ƙasashen yammaci suka ayyana ƙungiyoyin biyu a matsayin 'yan ta'adda. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Wani shiri mai cike da cece-kuce da ƙasar Italiya ke aiwatarwa na tsare bakin haure a cibiyoyi da aka samar a Albania ya gama da cidiyar shari'a, a yayin da alƙalai a Rome cikin makon nan mai ƙarewa suka buƙaci kotun ƙungiyar tarayyar Turai da ta yi gwari-gwari kan cancantar batun a shari'ance. Alƙalan tarayyar Turai na iya kwashe watanni ko shekaru kafin su iya zartar da hukunci. A yayin wani zaman kotu kan batun shige da fice a Rome, alƙalan sun miƙa batun ga kotun tarayyar Turai da ke Luxembourg, bayan sun ki amincewa su zartar da hukunci kan wata buƙatar gwamnati na tsare bakin haure da dama a cibiyoyi da ake tantance su da ke Albania. Hukuncin kotun ya haifar da yin Allah wadai a kafar yanar gizo tsakanin shugaban Italiya da biloniyan Amurka Elon Musk, wanda ya cece matakin alƙalan na Italiya. Prime Minister Italia Giorgia Meloni ya kulla wata yarjejeniya da Alabama a watan Fabrairu kan ɗaukar bayanan bakin haure da ke ƙasar ta Balkan.
La labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin A Bari Ya Huce,
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Barkamu da asuba, da fatar an waye gari lafiya. Hawa an tashi lafiya, na kusance na sanyi na ce ai
sabo da yi aka ce
na sanyi na tashi lafiya. To na sanyi na yau mun daga mu
sai an sa madadin shi an tashi lafiya,
mun daga mu kafa wai ana can ana shirin karban baki,
ana ta shirye shirye
aka ce a Kadunan ku. Hawa,
na'am,
akwai wani da yana yawo ne da radio yana jira ya ji inda ake
irin sanarwan biki.
Da bunci da rasuwa duk ba inda bai zuwa.
Ba dai masu yawo da cokali ba ne.
Ko gidan rasuwa ya ji. Amma za a bince
na da jikin ina. Wane mutum.
Da sanyi na ana ta ana shirin karɓar baki.
Hidima ta danno kai.
Za mu bayani kan wannan abinci da ke gabanmu. Mako da ya shige Hawwa, ke ba kin samu wannan sakon? Muka dinga samun sakonnin rasuwar Alhaji aka aika mana da daidai zamu recording.
Haka ta Alhaji Ali Ahmad
Yusuf ba. To da yake ta zo ne daga hannun
wani wanda muke mutuntawa kware da
girman da cikin sai da maka sanar akai ta'aziyya
ai akai ta'aziyya ashe menene da ake so a nisan kwana aka kara
mu yawa shine zan ce to ai dama aka an canfa an ce duk wanda kaga ana mishi haka to yana da sauran shan miya
to
eh to ai a fata mai fata Allah ya ja kwana Allah ya kara lafiya
Allah ya ja kwana Alhaji Halilu da iyalan shi baki da ashe wannan shi ma ya samu kabare da aka ce yaya ta waka ci turawa a hanyoyin kafofin sada zumunta Allah ya ja kwanan Alhaji Halilu Amin Allah kuma ya sa a gama da duniya lafiya
baki ɗayan mu amin
kuma amin to Hawwa kafin mu ci gaba da gaishe a yau din nan kamar yadda muka ce yau abu namu to Hawwa yar mu wato yar Murtala Faruk sanye na ce za ta yi aure
haka
wato bukukuwan na kirga
akwai sha'ani
zaki ta bayani
wato akwai dai sha'ani
wato da farko dai auren da za a yi shi ranar 22 ne ga wannan wata Hawwa
wannan wata na Nuwamba kenan
wannan wata na Nuwamba wato auren da za a yi shi ne tsakanin iyalan Alhaji Abubakar Shehu masallacin Shehu da kuma na marigayi Alhaji Alkali Sanyinna waɗanda za a ɗaura wa ƴaƴansa aure Shafi'u Abubakar da kuma ita ƴarmu
haka
Princess Fadila Murtala Faruk Sanyinna
haka wata mijin shine Shafi'u kenan
shine mijin shine Shafi'u mu ne za mu bayar
haka
ko ku ne za ku karba
ga yawa
mu ne za mu bayar
masu karba dai za su karba mu kuma za mu basu
to za a auren nan ne Hawwa a masallacin Professor AA Gwandu Juma'at Mosque a New Arkila area Sokoto da karfe 2 na rana wato bayan sallar Juma'a kenan kamar yadda muka faɗa ranar 22 ga wannan wata na Nuwamba aka saba a hausantiyawa za a auren nan kusan mako guda ake
ana kwashewa ana hidindimu ba
to wannan auren
ka mu sa lalle modest dai lani dai hausawa dai
wannan tarasa samu ku ban ga ya miki inda za a yi dake a zaba wanda
za mu je
wanda za
ko da ke to ai mu ko wanne ma ya kamata
dai a yi da mu
masha Allah
yau wato to yawa da farko dai wato ita Princess Fadila Murtala Faruk Sanyinna za a yi sa lalle to za a yi wannan sa lallen ne a gidan Dr. Bashir Garba a cikin garin Sanyinna za a yi shi kuma ranar 19 ga wannan wata na Nuwamba da karfe 10 na safe kina lissaftawa
ina lissafta yanzu dai na fara lissafta a gidan Bashir ko
shi ne dan kake baki sai na fuke ne mace a ke ana faɗa baki aji
gaskiya
sai kuma a je a yi wankan amarya
bayan kamu
kenan a turanci ana cewa brother shower ko
wankan amarya haka
fa yawa to shi wannan wankan amaryan na Hawa.
Na'am.
Shi kuma za a yi shi ne a gidan Alhaji Abdul Nasir Abubakar Sanyina. A gidan Alhaji Abdul Nasir Abubakar Sanyina Babarawa Estate. Shi kuma shi ma za a yi shi ranar 19 ne amma da karfe 4 na safe.
Idan ma na safe?
Ai,
ko dai na yamma. Da na ce ba lafiya.
Za a yi ne da karfe 4 na
yamma.
To sai idan rana auren da muka ce rana 22 ga wata ko da za a yi auren nan. To shine za a yi yinin buki.
To haka.
Yawa, to za a yi ginin buki shi kuma a gidan mu ne za a yi a gidan
shi Alhaji
Murtala Faruk Sanyina. Wato dake New Akila Alkali Estate.
Haka.
Abunan gidan estate na Akila Alkali shi kuma za a yi da karfe 12 na rana. Wato idan aka yi yinin biki da karfe 12 na rana tukunna aje ayi wannan bikin da
kafin aje
yawa a masallaci inda za a daura aure da karfe 2 na rana. To sai kuma ranar bikin kenan,
ranar daura aure kenan,
ranar daura auren shi kuma da yamma karfe 8 na yamma ko
duka dai 22 ga wata,
22 ga wata
karfe 4 na yamma.
Shi kuma a gidan engineer Bello Garba yar Goriba. Wato kofar Atiku kenan, shi kuma a karfe 8 na yamma za a kai amarya.
Kai amarya ba?
Za a kai amarya da karfe 8 na yamma.
Kusan da mara da aka daura aure a ranar ake kai amarya.
Amarya ke tarewa.
Ba shan ruwa ba ketare hanya.
Awwa! Ina ruwa na sanyi na
ne mutum.
Ai ka fa shigo a bare ya huce.
Ai fa.
Ai ka shigo a bare ya huce
ba da.
Ana nan.
Ba dama, yau na tsaya mishi.
A yau, a to, kin yi belin
shi? Yau na yi belin
shi. To, yarmu Princess Fadila da kuma
angonta. Angon tafi uku?
Yawwa, muna muku fata alheri. Allah ya ba da zaman lafiya, Allah ya sa an yi a dace, Allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare.
Takalmin kaza ba da ake cewa musu kara ba.
Yawwa, yawwa, to, muna muku fata alheri.
Gurguje kamar yadda
aka saba bari mu rufe mu dan sada zumunci to gaisuwa fata alheri ga Yahaya Abubakar Karfi a manumfashi da Sanayyat Yahaya Karfi da Abdulrahman Yahaya da kuma Nabila Yahaya da Abubakar Yahaya da aka fi sani da dadi dukan su a garin Karfi manumfashi sai kuma Haruna Muhammad Katsina da sarkin Katsina Alhaji Dr. Abdulmumin Kabir Usman da sarkin Daura Alhaji Umar Faruq Umar sai sarkin Birnin Gwari Malam Zubairu Jibrin Mai Gwari na biyu sai kuma Failu Dan Ladi Mahuta da Usman Manika Mai Ruwa Rutuntuwa da mutanen garin Damari da ke karamar hukumar Birnin Gwari jihar Kaduna fatar an tashi lafiya
kuma ni ma ga wasu sakonnin gaisuwan nan zuwa ga iyaye ne da yayi farko dai akwai Alhaji Bello Matawalle wato mai girma ministan tsaro a Najeriya akwai Hajiya Amina Hamida da ke Tudun Yola a Kano sai Hajiya Hawwa Ibrahim Abdullahi da ke Kaduna akwai Hajiya Ruqayyah Abdulrahman a Zaria jihar Kaduna da Hajiya Tinene mata uwar gida a gidan Alhaji Bature a Dandimi jihar Katsina sai iyalan gidan Alhaji Audu Kanin dan Musa da ke kofar fada malumfashi da Hajiya Hadiza Baba da abokiyar zamanta Hajiya Nabila dukansu a Kaduna da fatan za a yi karshen mako lafiya da lokacin ma'aikatan gidan Radio Najeriya Kaduna da fatan alheri gare su baki daya.
Saboda haka bari mu ja layi a nan sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya nuna mana amma kafin nan bari mu labarin da zan baki yau
shine zan ce ba labari
a haba wa ana rasa
don
da ai bari mu ci da bari gyara
mu ci da tabaro ba
bari gyara ba labari dai zan baki na wani sabon malami ne da dalibansa malamin tarihi ne
na'am
to wani malamin tarihi ne aka kai shi wata makarantar secondary dan koyar da tarihi to shigar sa aji ke da wuya sai ya tashi wani dalibi yace kai tashi sai dalibi ya tashi tsaye sai ya tambaye shi wane ne ya kashe Murtala Ramat Muhammad dalibi ya tsaya sai ya ce wallahi malam ban sani ba sai malamin ya saki kiran ya na gaba da shi ya ce to kai fa ya saki ta da wani kai mai sunanka ce a sunana Awalu ya ce to Awalu wane ne ya kashe Murtala
Ramat Muhammad
Ramat Muhammad sai shi ba ya ce wallahi malam ban sani ba yana sun sakeya sai abin ya fara ba shi ba maki sai ya kira na uku kai tashi ina sunanka ya faɗi sunan shi kai kuwa menene waye ya kashe Murtala Ramat Muhammad sai shi ba ya ce
shi ma
bai sani ba
To a wannan lokacin sai malami ya harzika yana ganin cewa
Allah ba su sani
ya kamata wannan tarihi ba
ce kuma ma shi tarihin sai bakin tarihi irin wannan ce zo
ne mutuwa ba shi shike dan sai aka dungu ba sai wurin prison
amma kin yi yambo da laya
sai ta buri shugaban makaranta hawa
na'am
sai je ya ga mashi ga dan da bai dan wannan duk ajin nan an rasa sai ba da ta bai wayannan guda uku suka ce ban sani ba sai ce ba ajin to a cikin ku dan wane ne su
ka kuce ga dadin labarin ku da dariya
kike ga wani cikin ku da wane ne su wane ne san wanda kace mutala Rahman Mohammed daga su ba wanda su
sani
to da aka je wuri shugaba aka kira shugaba
eh Allah sa kai baran barama
sai yace ya aka shugaba ya sake zuwa shugaba bakaran principal ya sake leka aji yace ku nan dukan ku ba wanda ya san wanda ya kace Murtala Rahman Mohammed suka ce wallahi ya labai ba sani ba sai dubu malamin tarihi ya ce mashi anya a wannan aji aka kashe
a wannan aji
anya a wannan aji aka kashe Murtala Rahman Mohammed kuwa da ba wanda ya san
iyo an bani to me yake nufi da haka
wato shi ba bai san wa Murtala Rahman Mohammed
ba bai ma san shi to da ana ganin laifin dalibai
ana ganin laifin dalibai ce anya a wannan aji aka kashe baka lala
ma bai sani ba a
cikin dukkan daliban nan ba wanda ya gani
san da ka kashe
san da ka kashe shi anya kan adanan ku aka kashe shi
to shi ma malamin tarihin ne sai a ji ta bakin sa
na ga malaman da na daga mana hannu malaman tarihi
to ai ban maji wanda ya kashe shi
ba su san tarihi ba ba
ta haka za mu kwaya ba a kan ba wanda ya sani
ba ba su san sai su je su karanta tarihi na ga malaman da na daga mana hannu su bi da aka tafi jabirke dan yanzu a madadin
Hawwa Sharif
alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri
Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya.